السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba uku da watan jumadal akhira hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya dace da 27 da wata na 12 watan Disamba miladiya 2022 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallaci mai tarin albarka yau za mu tashi darasi na 43 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara a satin da ya gabata mun kwana aya ta 228 a cikin wannan sura ta Baqara falin Allah subhanahu wa ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم يو ذا متاش آية تدريبيو لإشرين دتارا كافنن أساتن دي قبات مويدا تنشيوا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ومن سبحانه وتعالى ياي بيان حكينينا ماتا دليلي انجي الامام الابن عاشور عليه رحمة الله تعالى اتكين تفسير ساعة التحرير والتنوير كسن تيور كافون زور مسلين تي ما تاسون سند ماذا صلاد حقوقوا اكنسو إلا اللهم ابند باب اجاهلية باسم حيك مچبا مچبا تا دوتا غاتا ارايوا تو مسلين تي شيني وند يوانكي ما تا يباسو انتي دغاتا ya tsomo su ya tsaya watan tsamo su daga cikin rayuwa ta walakanci da kaskanci da tozarci zuwa ga rayuwa ta girma da izza da kuma dokaka a rayuwa shi yasa Allah ce walahunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf sai Allah bai kawo zancen haƙin namiji ba domin haƙin namiji sananne ne to Allah ya ce wal rijali alayhinna daraja haƙuƙuwan malumai da dama sun yi rubuce-rubuce akai rubutu da dama sun gabata akan zamantakewar rayuwar aure ya ishe ka ishara kawai ka samu littafin adabu zifaf na al-imam al-Uthaymeen Nasiruddin al-Albani ko Uthaymeen ne alayhi rahmatullahi ta'ala mutum zai samu karatu mai dimbin yawa a cikin zamantakewar rayuwa da kuma littafi na Tuhfatul Aris wanda shi ma yana bayani ne kan zamantakewar rayuwar aure to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu aya ta 229 sai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
cewa at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Al-Imam As-Suyubi alayhi rahmatullahi ta'ala, wanda al-Imam Al-Qurtubi da al-Imam At-Tabari sun kawo wannan daga Hisham ibn Urwa daga babansa, yace namiji a jahiliya zai iya sakin matarsa sannan kuma ya maido ta, sai in ya ga iddata ta kusa karewa kadan yayi mata saura ta yi da idda ta je ta yi aure, kuma sai ya ce ya maido ta, ko kun fahimta, zai sake ta tana cikin idda. Idan ya ga iddar ta kusa yankewa, sai ya je ya lallaba ya maido ta a matsayin ta matarsa. Haka zai dinga yi mata, idan kuma ya maido ta sai ya sake ta. Idan ya sake ta kuma tana cikin idda kafin ta kare idda, kuma sai ya maido ta. To sai wani mutum yayi da ganganci sakin matarsa, yayi da ganganci da sakin matarsa ta hanyar wannan, sai yake ce mata, bazan bar ki ba a matsayin matata, kuma ba za ki aure kowa ba. Sai ta je wajen Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, take fada masa abun da ya faru. To sai Allah ya saukar da wannan aya, at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Kalma at-talaqu, Allah ya ce at-talaqu marratan, saki guda biyu ne. Saki Allah ya ce marratan, karo biyu ake yin sa. Sai ya ce fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, ko ka rike ta bayan an mayar da an maido ta, bayan saki biyu da kai mata, ta hanyar kyautatawa da kuma kula da haƙin zamantakewa. Allah ya ce aw tasrihun bi ihsan, ko kuma ka rabu da ita ta hanyar kyautata mata a rayuwa. Jama'a, ku kun fahimta? A ƙarƙashin wannan ayar malamai suka tattauna, to me ake Allah yake nuni da at-talaq, ko kuma menene ma'anar at-talaq? Malamai sun tattaru akan ma'anar at-talaq, suka ce huwa hallu rabitatu ziwaj wa inha'i al-ilaq az-zawjiyya. Abinda ake nuni da at-talaq shine watan yanke tsinke igiyar aure da kuma kawo ƙarshen zamantakewar rayuwar aure tsakanin mata da miji. Wannan shine ma'anar saki. Idan mutum ya ce ya saki matarsa, ma'ana yana nufin ya tsinke wannan igiyar da ta hada su ta zamantakewa, sannan kuma ya kawo ƙarshen zamansa da ita. To kuma musulunci shine wanda ya shar'anta yin saki, domin tsari ne na addinin musulunci, saboda kiyaye abin da ya shafi dan Annabi Adam. Domin duk duniya ba wani tsari na rayuwa da ya kawo ƙuratan lokaci da dan Annabi Adam ya kawo gudunmuwa wa rayuwar mutum kamar shari'a ta addinin musulunci. Ba taɓa yin addini da yake kula da haƙƙin dan Adam kamar addinin musulunci ba. Domin rashin kada a cutar da kai ko kuma kakka cutar, shi yasa musulunci ya halitta yin saki. A Qur'ani mai girma a wurare sun fi biyar, Ubangiji yake tabbatar da yin saki a cikin Al-Qur'ani cewa ba laifi bane. Daga ciki Allah ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida. Kaga la junaha alaikum, Allah ce ba laifi akan ku, ba ku yi laifi ba, in ji Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In tallaqtumun nisaa, idan har kuka saki matanku na aure, ma lam tamassuhunna, matukar watan sun yi jinin da ba ku kwanta da su ba. Ashe kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta yin saki har in akwai maslaha cikin yin sa. A wata aya Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna. ya kai annabi mai daraja idan za ku saki kuka yi niyyar sakin matanku to ku sake su dan yin dan su yi idda su ma'ana bayan sun yi tsari su yi jini da bakunta da su ba sun yi tsarki a wata aya Allah subhanahu wataala har yake ƙara kiran masu imani dan annabi maka cewa ashe saki ba laifi bane a musulunci Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة وبيدك تيوا ياكو ما سو إيماني إذن كوكا سكي ماتا إذن كوكا أوري ماتا ما سو إيماني سنكم كوكا ربو دسو كابون كو كنتا دسو تو الله تي باذا وتا إدى رضا إلغا مسو أرايوا وانا إيا القرآن كي نمكو وبيدك ياكاو سكي دم دا سكي بحالي تبا تو دا الله سبحانه وتعالى بشرع أن تاسا أتكين الدين المسلم تبا ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin da Abu Dawuda da al-Imamun Nisa'i da Ibn Majah suka kawo hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saki matarsa kaga annabin Allah shi kansa yami yayi saki ya saki matarsa Hafsa radiyallahu anha wa ardaha da mai ta Hafsa ƴar uwar Abdullahi ce to sai ya kawo hadisi ke cewa annabin Allah ya saki Hafsa radiyallahu anha wa ardaha thumma raja'aha sannan kuma ya maido ta tare da umarni Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ce wa manzon Allah ya maida ta li annaha sawwamatun qawwama dalili tana yawan sallar dare kuma tana yin azumin nafila ce sai malamin ya ce idan mace tana so ta samu kurjini a gidan miji ta zamanto gari ta gagara ta kiyaye ibada to Allah subhanahu wataala zai dora ta akan makiya Allah subhanahu wataala ya datar da mu hadisi na gaba dake tabbatar da hadisi na gaba dake tabbatar da saki hadisin ibnu umar hadisin ibnu umar shi ma hadisin da al-imamu tirmizi da al-imamu abu daud da al-imamu ibnu majah suka kawo yake cewa kanat tahati imra'a wata mata ta kasance a karkashi na a matsayin matar aure wa kuntu uhibbuha ni kuma Abdullah na kasance ina santa wa kana Umaru shi kuma babana mahaifina Umar dan Khattab radiyallahu anhuma wa arda ya karihuha yana kyamata ta baya santa ni na son matata amma shi mahaifina Umar baya kaunarta fa qala sai yace da ni shi mahaifina talliqha ka rabu da ita ka sake ta fa abaitu sai na kiya dalili ina son matata fa ata umarun nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai umar dan khattab ya zo gun annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa zakara zalika lahu sai ya bashi labarin abin da ya faru da shi cewa dan sai na aure da matar da shi bata kwanta masa baya santa ya nemi da ya sake ta kuma ya kiya to sai annabin Allah ya tura aka kira watan Abdullahi dan Umar sai manzon Allah ya ce da shi talliqaha rabu da ita sake ta ashe kaga da ba a saki a musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi umarta Abdullahi dan Umar ya saki matarsa ba sannan ma suka ce shi saki watan yana da aqsam ya kashi 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 akwai saki ta hanyar siga sannan kuma akwai saki ta hanyar abin da ya shafi watan gurabu alamun sa sannan kuma akwai saki ta hanyar sifarsa idan muka dauki saki ta hanyar abin da ya shafi siga malai sun rataye sun kasa kashi a hanyar siga kashi guda biyu akwai saki da ake cewa talaqus sarih sannan kuma akwai al-kana'i ko kina'i saki yake iya zawowa ta hanyar mutun ya furta da mata sai ce na sake ki kaga wannan karara ya fito ya nuna sannan kuma ya sake ta bayan tayi jini tayi tsarki jinin da bai kwanta da ita ba ko to wannan shake cewa watan at-talaqus sarih ya furta ko ya rubuta ko ya ishara domin saki yana abkuwa ne ta hanya guda uku ko in ma mutun ya rubuta takarda ya ce ni wani na saki matata ko kuma ya furta ya gayi mata ko kuma ya nuna ishara kuma za mu zo kina'i kenan kina'i shine mutun yayi abun da yake kama da saki shine sai mutun tafi gidanku misali idan mutun ya ce wa matarsa tafi gidanku a musulunci to za a tsare sa ne a tambaye sa tsakaninka da Allah da kace ta tafi gidansu da wace niyya ce inda niyyar saki ne to saki ya abku jama'a ku kun fahimta idan mutun aniyarsa ya lansa ya bace yana da niyyar saki ne bai furta ba to wannan sakin ya abku idan kuma mutun ya ba mace mai tsirin yadda al'adar mu take nan sarih abinan kina'i mutun ya baiwa mace jika ko jika biyu ce taje in mutun ya ba mace jika sun yi rikici sai ba ta yar jika to sai a tambaye shi wannan jikar da ka bayar da miyar ta shiga a daidaita ne ko kuma da niyyar ka sake ta ne
to inda ni shiga adadin dalil kuma kenan kaga sakin bai abu ko ko in kuma da niyyar saki ne to kuma saki dai sai a rubuta masa saki daya to kun fahimta to wannan shine abun da ya shafi saki to sai kuma akwai saki ta hanyar abun da ke biyowa baya sakin yake irin to raji'i ko kuma ba'in ya zaman to raji'i shine mutun ya saki matarsa saki daya to kenan akwai komai saki biyu akwai komai amma alba'in shine mutun ya matarsa saki uku to saki kuma babu komai hatta tankiha zaujan ghairahu sai ta aure mijin da ba shi ba sai kashi na uku na saki saki shine sifar saki saki ta hanyar sifa ya kasu kashi biyu shi ma akwai at-talaqus sunni kuma akwai at-talaqul bid'i akwai saki na sunna kuma akwai saki na bid'ah saki na sunna shine mutun ya saki matarsa bayan tayi jini tayi tsarkin da bai kwanta da ita ba sai ya sake ta saki daya saki nawa saki daya wannan shine saki sunna shine saki a sunnance amma saki na bid'ah shine shine mutun ya saki matarsa tana cikin jini yayi sarki a bid'ance ko kuma mutun ya saki matarsa saki uku kai tsaye bid'ah ne inji malumai mutun ya ce matarsa na sake ki saki uku kai tsaye ba suka ce yayi bid'ah ba wannan ba a son haka a musulunci wannan zamu zo mu tattauna qadiyar idan mutun ya ce matarsa saki uku to wanne za a doka wallahi ta'ala alim Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu dan haka Allah ya ce at-talaqu marratan shi dai saki wato karo biyu ake yin sa in kai dai kai na biyu to na uku fa shikenan kuma babu zancen ruj'a babu zancen komai a tattare da ku idan muka dauki fa imsakun bi ma'ruf abu malaman larabci malaman lugha malaman al-i'rabi suka ce wannan za a iya fassara shi ta bangare guda biyu bangaren farin imsakun bi ma'ruf kalmar imsak take kasancewa mubtada marfu'un bil ibtida wa alamat raf'ihi ad-dammatu zahira ala akhirih sai zaman to bi ma'ruf sai zaman to khabar kishi mahzufun taqdiruhu amsal ko kuma ay ahsan sai a kaddara masa fa sai a kaddara masa me khabari suka ce kuma ana iya fassara shi ya zaman to watan khabar ne li mubtada mahzufin haqai khabar ne li mubtada mahzufin taqdiruhu fa alaykum bi imsakin bi ma'ruf sai kasance fa alaykum jar wal majrur sai zama to fi mahalli raf'i mubtada ina fatan ku fahimci wannan irabin duk wanda yake karatu nahwu zai iya gane wannan abun al imam al baghawi alayhi rahmatullahi ta'ala yace al imsaku bil ma'ruf shine watan rikewa bayan an dawo ana nahi idan kuka rabu ka dawo da ita to Allah ce fa imsakun bi ma'ruf ka ji tsoron Allah ka rike ta watan bi ma'rufin gurgudun abun da shari'a ta karantar na bayar da haƙƙi shine yace ai fi ada'il huquq wa husn as-suhbah ki kasance ka tsare haƙoƙuwanta ka kiyaye wa'annan haƙoƙuwan nata kusan na faɗa a satin da gabata yace mace tana da mimin guda hudu akan namiji mimin guda hudu akan dukkanin mace na farin almaharu kaga ya fara da mimin kenan ko almaskan almalbasu ko sai ko mi mimin ta hudu almat'am abinci kenan wato shine ya kawo mata sadaki bai sadaki sannan kuma watan ga hurin zama maskan ga almalbas tufafi sannan kuma ga ciyarwa duka haƙƙi ne amma zabar malikiyya duk da malamai sun yi mafiya malaman mazhabi sun yi tufaki akan cewa idan namiji ya kasa ci da matarsa haƙƙi ne akan alƙali ya raba wannan aure domin baya iya ciyar da ta shi yasa annabin Allah da kansa yake cewa in za ku ba da mana iza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu da ganganci ne da kuskure ka dauki aure ka ba mutum nan baya da sana'a da ganganci ne dole yana da sana'a ba dole sai mai kudi ba ba kudi bane ake kalla ana da bin dabi'ar mutum da addini sai a basa aure da haka Allah ya ce fa imsakum bi ma'ruf a rike in an medo tayi kai saki an medo ta to Allah ya ce ka ji tsoron Allah ka rike ta watan bil ma'ruf iya gurgudun abinda musulunci ya karantar ta hanyar bada haƙuƙuwanta duk wani haƙi wanda ya zamanto ya rataya a kanka to ka ji tsoron Allah ka bata kusa akwai maza da yawa suna da ganganci wajen toye matansu haƙi wasu ga cikin haƙin mata da maza ba sa kula da su shine yau matansu kulliya a gida haƙi ne karkashin wannan ayar in ka dubi tafsiru at-tabari ibnu abbas Allah ya kara masa da yake cewa atazayyanu limra'ati kama uridu an tatazayyana li yace nake zaunawa nayi ado na ci kulliya nayi dan gaye ne suwa ga yadda nake son matata ta yi min a karkashin wannan ayar ibnu ashir alayhi rahmatullahi ta'ala yake cewa ita bangaren da Allah yake cewa wal rijali alaihinna daraja yace to bangaren abin da shahi kulliya da kuma haƙuƙuwa yace kowanne ne zai iya zai yi ne iya gurgudun abin da yake da shi yace kaga misali iri da kulliyar gayi ai samari zai yi wa matarsa ba haka ba dacizo zai yi wa matarsa ko kaga akwai bambanci tsakanin kulliyar dacizo da kuma kulliyar yaro karami to galiban yanzu yaran ma ba sa wa matarsa kulliya musamman ma jira ta banna fada a karatu wata munasaba ta kama ke cewa galiban musamman malaman islamiyya da mushannin boko galiban matarsu ba suka more kulliyar su ba ko kuma ci karatun galiban elef suke more kallon wani kawai in yazo kullun cikin wallahi kullun cikin gida da wata tsohon rijal labiya da guntuwan da kuma dan reje alakwal amma in zai ta dole sai an yi wanka an yi still an yi siraji an yi wacece yayi shoko ya tanki ya je lakwal matarsa sai dai wata ma bata san ma da wani kaya ya fita ba wannan kaga ka zalunce ta haƙi ne na kai mata kulliya ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu to Allah yace fa imsakun bil ma'ruf aw tasrihun bi ihsan kalmar aw tasrihun bi ihsan ko kuma suka sake ta hanyar kyautatawa ba suka ce tana dukan ma'ana guda biyu ma'ana farin shine ka barta ta cika iddarta kabarta bayan kai mata saki daya sai ta cika iddarta ko saki biyu ta cika idda daga lokacin kenan sai ta zamanto ta cike mulki akan karan kanta ko kun fahimta domin daga lokacin da mace ta yi aure ta rabu to kuma yanzu take da iko akan kanta ko aure aka zo za a yi za ta yi to ita sai ta cancanta ta ce ni wani nake so wani zan aura ita za ta fita da miji ko za ta yanka wa kanta sadaki sabanin budurwa ita lokacin ai bata da ai bata da wayo kuma ga kunya shi yasa zaka in na ga shi mata wani yazo tambayar auren ki aga ta yi shuruto tana so ita amma in bata so zaka tana yan maganganu ko wallahi almusta'an Allah ya datar da mu kuma haƙƙi ne na yariya in za a aure da ita to a tambaye izinin ta musamman ma budurwa wasu waye da yawa suna zalintar ƴaƴansu suna haranta wa ɗiyansu more zamantakewar rayuwar aure ta hanyar aura musu waɗanda ba sa kauna Allah ya sanya daga cikin abun da ke tabbatar da zamantakewar rayuwar aure shine a samu soyayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma idan ba soyayya a zamantakewar auren wahala za ta yi wallahi dan haka ko ji tsoron Allah mahaifa idan zaka aurar da ɗiyarka to ka bata dama ga wani ya fito tambayar auren ki miki gani sai ba lai ka bata shawara mutumin kirki ne kaza da kaza amma ka tilasta ta to kai abin da ba musulunci ya karantar ba ai ya faru a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wata mata da uwayenta suka mata aure na doli tazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har annabi sai ya raba auren kashi tace a'a ina son dai a nuna musu karatu su gane cewa wannan kuskure suke yi a rayuwa to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu daka auta sirihun bi ihsan ma'ana farin kabarta ta yi iddarta in ta kammala idda to yanzu ta samu inci na kanta kuma take da mulki ke da mulki a kanta haka wannan al-Imam Saddi da kuma al-Imam Dhahhak ya tafi akai al-Imam Mujahid da shi da al-Imam Ata rahimahumullahu ta'ala suka ce ai au tasrihun bi ihsan shi da mutun ya sake ta saki uku kai mata saki uku idan ka san zaka cutar da ita to ka sake ta saki uku kawai ta je ta yi kiran babu zancan komai tsakanin ku da ita ko sai in ta yi wani aure za ka kiran sai ta je ta abunan sai suka buga hujja da hadisin da darul imam darul qutni fitar hadisin Anas Allah ya kara masa yarda yace wani namiji ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya kira cewa at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan yace to ina saki na uku ai saki a musulunci saki uku ake yi domin kusan a jahiliya namiji zai yi sakin matar so 100 ya sake ta a minuta ya sake ta har so 100 babu ka'ida sai Allah ya yi limitakin abun daga saki uku to ba ta halitta ga mutum to sai suke cewa wannan dalili ne da adam yake cewa aka tambaye manzon Allah ina saki na uku sai ce au tasrihun bi ihsan shine mata saki guda uku wanda kuma kyautatawa za ta biyo a baya gare sa to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aw tasrihun bi ihsan a daukashin wannan ayar malai suka tattauna kan santar saki guda uku tunda mun ambaci saki guda uku ko cewa aw tasrihun bi ihsan ya mata saki guda uku wanda ba a cikin kyautatawa ba tare da ya zage ta ba ya ci mata mutunci ya ci ma uwayenta mutunci ya karya mata kaya ya fana mata bakaƙen maganganu ko sai akwai irin mazaje da yawa da suka saki mata to abubuwa na'ibi suke biyo a baya gare su mutum zai dinga fada mata wasu kalamai wanda zai zata ba sakin zai bata mata da rai ba ya kalaman da yake gaya mata a rayuwa to Allah ce in ma za a saki saki uku za ku rabuwa guda uku to Allah ce tasrihun ka rabu da ita ka sake ta ka tura ta gidansu bi ihsanin ta hanyar kyautatawa kaka musguna mata kaka tuta mata ta hanyar magana ko kuma aiki ita ma ka tayi maka wannan abun domin la darara wala dirara ba tuta ba tutarwa kaka yi la'atu ce kuma kaka tutar da wa bayin Allah subhanahu wataala to anan sai suka tattauna hukuncin mutun ya saki matarsa saki uku kai tsaye mutun ya ce wa matarsa na sake ki saki uku shin sakin yayi ko bai yi ba malamai sai suka rubu akan wanda masalar guda biyu kauli na farin shine fatawar dukkanin mazahibul arba sun tafi akan cewa idan mutun ya saki matarsa saki uku a cikin furuci guda a lafazi daya mutun ya ce wa matarsa na sake ki saki uku suka ce gabaɗaya saki uku za a doka shikenan kawai babu komai sai tayi wani aure wannan shine fatawar Abu Hanifa da al-Imam Maliki da al-Imam Shafi'i da kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbali da dukkanin wanda suke biyar mazhabar su galiban sun tafi akan cewa wannan shine abin da suka fahimta cewa duk wanda saki mata su saki uku da ganganci cikin lafazi daya a lafazi dai mutun ya furtawa mata su saki uku kai tsaye to sakin ukun ya hau akan ta ko kun fahimta daga falata hilu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu suka kawo hujja hadisi kamar haka hadisin fari yana cikin bukhari hadisi na 2332 yana cikin sahih muslim hadisi na 1471 hadisin nafi' daga abdullahi dan umar hadisin da yake cewa abdullahi dan umar ya saki matarsa tana cikin jinin haila umar dan khattab ya gaya wa manzon allah sai annabin allah ya ce ya maido da ita to idan aka tambaye dan abdullahi dan umar akan sakin mace mutum ya saki mata tana cikin jinin haila sai ya ce anta talaqtaha wahidatan am ithnatayn tambaya saki dai ne kai mata ko saki biyu abun da yake tambaya aka yace saboda shi lokacin da annabin Allah ya ce yemi da matarsa to saki dine ya mata shi yasa manzo Allah ya ce yemi da tana cikin jini kun bai cikaratun hujja su anan cewa Abdullahi yana tambaya annabi ya ce Abdullahi yemi da matarsa tana ya mata saki daya to shi ma idan aka tambaye sa hukuncin sakin mace a cikin jinin haila sai ya tambaya saki nawa kai mata saki dai ko kuma saki nawa ko saki biyu hujja ta biyu al-Imam Muslim ya kawo hadisi daga Abdullah ibn Abbas hadisi na 1472 yake cewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zamanin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu warda da shekara biyun farkon khalifancin Umar dan Khattab idan mutum ya saki matarsa saki uku cikin lafazi daya sai a doka saki daya ne ma'ana lokacin da manzon Allah yake raye idan mutum ya saki matarsa saki uku cikin lafazi daya to sai manzon Allah ya maida masa matarsa sai annabi ya doka a masaki nawa a matsayin saki daya haka Abubakar Siddiq da yazo yana khalifanci duk wanda sai matarsa saki uku to sai Abubakar Siddiq ya maida masa matarsa ya ce saki daya ne Umar dan Khattab da yazo shekara biyun farkon sa yana khalifa duk wanda saki matarsa shi ma saki uku a lafazi daya sai ya ce a mayar masa da matarsa to kuma sai Umar dan Khattab yake cewa innan nas sta'jalu fi amrin qad kanat lahum fihi anatun falau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim sai Umar yake cewa mutane suna gaggawa cikin abun da aka doke musu akai ai musu rukhsa akai rukhsa ce akai musu amma a shari'a saki uku ne ko to yace tunda haka ne ina ma a ce mun zartar musu da hukuncin Allah akai shari'a ce tunda Allah ya ce saki uku to sai Umar dan Khattab ya sanya duk wanda ya saki matarsa saki uku a lafazi dai tare su tasu ku daka Umar dan Khattab shine wanda ya karfafa wannan fatawar cewa idan mutum ya saki matarsa saki uku saboda lokacin mutane sun yi daganganta sakin matarsu sai mutum ya saki matarsa kawai haka barkatai saki uku kuma cikin lafazi daya to sai dan Khattab yake cewa daga yanzu duk wanda ya ƙara sakin matarsa saki uku to za mu zartar masa da wannan sakin Allah subhanahu wataala ya datar da mu wannan shine zance na farin kuma ga hujjojin sunan zance na biyu shine cewa idan mutum ya saki matarsa saki uku a lafazi daya yace ya sake ta saki uku a lafazi daya to za a doka ne a matsayin saki daya inji wasu malumai wanda wannan shine fatawar wasu daga cikin sahabbai irin su Az-Zubair bin Al-Awwam irin su Abdurrahman bin Auf irin su Abdullah bin Mas'ud a cikin manyan malumai kuma irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala irin su Ibn Al-Qayyim ya tafi akan wannan fatawar haka Al-Imam As-Sanani da Al-Imam Ash-Shawkani da kuma Al-Imam Ibn Baz da Al-Imam Uthaymeen alaihim rahmatullahi ta'ala dukkanin wa'annan na ambata baki daya sun tafi akan cewa duk wanda ya saki matarsa saki uku a lafazi daya saki uku a lafazi daya to za a doka masa saki dai ne eh za a doka masa a matsayin saki daya wallahi ta'ala alam suka ce dalilin su ubangiji yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna kai imani idan kuka tashi sakin matan ku sakin mata wato saboda idan suka ce annat talaqa thani wama ba'dahu ya qauli ghairi al'iddati fayakun maddud idan ku aka dauki zahirin wannan ayar yanzu ga dalilin su idan aka dauki zahirin wannan ayar cewa saki na biyu da abin da ke biyuwa baya gare sa yana abkuwa ne a lokacin da babu idda ma'ana lokacin da babu komai ana zantan babu komai sai suka kawo kuma wani hadisi al-mazkur na Abdullahi dan Abbas da yake cewa Umar shine ya ƙara ƙarfafa fatawar cewa idan mutun ya saki matarsa saki uku to ta saki uku to a ƙarshen wannan sai al-Imam al-Uthaymeen yake cewa inna imda'a thalas min ijtihadati Umar yace kaga a tabbatar da saki uku to wannan kokari ne da Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda wa annahu radiyallahu ta'ala anhu inna ma sana'a zalika siyasatan yace abun da yasa dan Khattab yayi wannan saboda siyasa ce washirin siyasa saboda a kange mutane da yawo tarbarabin aure idan kana son karin bayani karibi Ash-Sharhul Mumti' na Al-Uthaymeen mujalladi na Sha'ku Shahi na 42 haka wani zance na Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi alayhi rahmatullahi ta'ala akan cewa idan aka ce mutun idan mutum yace na sakin mata yace matarsa ya saki da saki uku aka ce za a doka a matsayin saki uku kai tsaye to kaga kamar ya saba adadi suka ce ya saba adadin kalgo misali suka ce idan aka ce mutum yayi tasbihi guda biyu ko uku ko dari a ce kai tasbihi guda ko kuma kai tasbihi dari to kaga mutum zai ce subhanallahi ko har zuwa ukun ko kuma dari amma idan mutum yace subhanallahi so dari shin ya faɗi subhanallahi so dari ba sai ku kun fahimta ba Ismail ka fahimci karatu dalilin su anan inji wani Ibn Qayyim al-Jawzi idan aka ce mutum yayi tasbihi kai tasbihi guda biyu ko uku ko dari to kai za ka ce subhanallah kai dai kenan ko subhanallahi kai biyu subhanallahi har dari kenan ko kana subhanallah kana fada to amma idan ka ce subhanallah so dari misali sai ce subhanallahi so dari shin na fadi subhanallah so dari kaga saki so da na fada so daya suka ce idan mutum ya ce wa matarsa ya sake ta saki uku to kaga saki daya ne ya faru kun fahimci wannan karatun ko wannan shine abin da fatawar wannan shine fatawar watan fatawar Ibn Taymiyyah da shine Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi wannan magana tana cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 23 shahida na 11 Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da kai kauli mafi rinjaye malamai sun malaman mazahib kun ga sun rubu anan sun tafi akan cewa saki uku ne kai tsaye wanda kuma dukkanin dan wanda ke mazhabin malikiya yana akan wannan fatawar cewa duk wanda saki mata saki uku kai tsaye to saki ne guda uku ba ta da gyara Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wani lafiya sai Allah ya ce wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa ay yakhafa an la yuqima hududallah Allah ya ce wala yahillu lakum baya halitta gare ku wanda suka ce wannan khitabin Allah na magana ne da mazaje ku maza ne ku saki matan ku Allah ya ce la yahillu lakum bai halitta bai dace bai kamata gare ku an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a ku karba ku amshi wani abu daga cikin abin da kuka bai wa matan ku Allah ya ce bai halitta mutum ya saki matarsa kuma ya rabin kanka kuma ka lallaba ka je ka amso abinda ka bata nami na sadaki Allah sai ka kuyi wannan baya halitta gare ku sai illa an yakhafa Allah yuqima hududallah sai in watan har in suna jin tsoron ba za su tsida watan iya dokokin Allah subhanahu wataala ba, sai idan illa an ya khafa suka ce wannan khitabin lizawjaini ne, ana wa mace da namiji akan wannan ana musu jan hankali ne, to menene tsaye da dokokin Allah subhanahu wataala? Menene tsaye da dokokin Allah subhanahu wataala shine watan walaqintar da haƙƙin mace ta walaqintar da mijinta. Inji su malamai suka ce daga cikin Allah ya qima hududallah ta kasance ba za ta iya dokar yaunin auren ba, kuma shi ba zai iya dokar sharjikin auren ba, yace shi ba zai biya haya ba, misali yace shi ba zai biya haya ba, ko kuma ba zai kula da lafiyarta ba, ko ba ruwan shi da kai ta ligita, kusan akwai irin wayannan matan mazajen masu wannan aqidar, kaga mutum mata sa ba ta da lafiya amma wai ba zai kai ta asibiti ba, haƙƙi ne nata akan ka ka kula da lafiyarta, haƙƙi ne akan ka ka ciyar da ita. To idan mutum ya ki ciyarwa, to kaga ya ki tsaye da haƙƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala ko iyakar Allah, haka ita ma idan ta ki tsaye da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, to kuma abun zai biyo a baya. Daga cikin suka ce daga cikin wannan suka ce kuma akwai su'ta'a, masai ta kasance tana mummunan zamantakewa da mijinta, tana kuntata wa miji, tana gasa masa aya a hannu, kusa akwai irin wayannan matan wayanda saboda kauyancin su da gaganci da rashin wayewa da karancin karatun addini ya sanya ba sa kula da haƙoƙuwan mijinsu. Kaga miji ita akwai da wallahi alazim abinci in kana tahiya restaurant ka sayo sai dai ka sayo, amma ta daba maka bai taso ba, shimfida kai wa kanka, tufafinka ka wanke kayanka, ruwanka ka kai wa kanka, ba wai kwanciyar auren ma sai in ka ga dama, kusa akwai irin wayannan sarakan. Wannan daga cikin alamar kauyanci a zamantakewar rayuwar aure da sakarci da rashin fahimta da wayewa, musamman irin matan da basu karanci addini ba. To shi karatun addini Malam Jami shi ke sanya mutum ya waye, yake sanya mutum ya gane inda aka sa gaba, shi ke sanya mutum ya san amalahu wa ma alaihi, miye nashi ko miye yake wani ke da shi a kansa. Amma rashin karatun addini, to wallahi ka dauko jaraba. Shi yasa annabin Allah yake cewa fa alayka bi zati din, kaga fa alayka bi zati din da annabi ya faɗa, inna fi zalika la ibra, akwai abun lura a cikin wannan wallahi. Shi yasa mafiya yawan an gaye da zaka dinga zaunawa kana fira da su, sai ka ji suna cewa wallahi da na sani suke yi, kuma sai ka ji mutum yana cewa ka shi har ya ma fi gane lokacin da yake gauro bisa auren da yake. Wallahi alazim akwai su da yawa mazajen da yayi aure ango ne amma ina ba ango bane, angogu ne, angogu wahala yake tasha. To kaga wannan ba abun da ake daga cikin babban manufar yin aure don a samu mi litaskunu ilaiha, ko inji Allah, don a samu natsuwa. Me ya amfani zama auren da babu natsuwa a cikin sa? Akwai mazani da dama wanda su rasa wani fa, wallahi kaga in kaga haƙoransa a waje, to yana waje ne, kina cikin ku ne a fada ana hira. Shi yasa galibin kaga wasu maza fadar suke yi ba dan Allah bane ake, saboda matsala cike da kai a gida, duk sayin da ake yi baya son ya tafi gida, saboda ya san in ya tafi gida musiba za a yi, ta sahi daban, ta rana daban, ta dare daban. To kaga irin wannan kaga ba tsaye da haƙoƙin Allah subhanahu wataala ba. To Allah ce fa in khiftum alla yuqima hududallah, idan kuka ji tsoron ba za su tsaye da haƙoƙin Allah ba. To wannan magana da waki, ana magana ne da hakimai masu alƙalanci da kuma masu shiga tsakani, ku masu sayin sulhu da kuma ku alƙalai da ake kawo muku shari'a ta aure. To ga mata ga miji an kawo ƙarar juna a gabanku. To Allah ce fa in khiftum alla yuqima hududallah, idan kuka ji tsoron ba za su tsaye da haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala ba, ba za su kula da iyakar Allah subhanahu wa ta'ala a zamantakewa ba. Wannan daga cikin iyakar Allah subhanahu wa ta'ala, in ji malumai a magana su ta biyu cewa idza qalatil mar'atu la uti'u laka amran, ta ce ni ba da'ar da zan yi maka, ni ba da'ar da zan yi maka, kuma ba zan wankan janaba ba, misali. Sannan kuma ta ce in kai rantsuwa ba zan kubutar da kai ba. To kuma nan suka ce ya halitta shi khul'i, ta yi khul'i, tunda ta faɗi haka da bakinta, to za ta mayar masa da kuɗinsa sai ya sake ta. To kun fahimta, saboda ba za ta tsaye da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ba, anan amma in kai zaka sake ta gaban kanka to babu zancen ta baka wani abu amma idan ita ce take musguna maka har ka fahimci cewa so take karbu da ita to mallam rike gidan huta ka karbu da sai ta baka kudin ka kuma daga nan kakkai wannan da gangancin karbu da haka nan tana kuntata maka kuma ka abin ka tafi haka nan saddana Allah ce to idan kuka ga ba za su tsaya da dokokin Allah subhanahu wataala ba kusa ce al-imamu al-ata yake cewa idan take ce misalin mace ta ce inni ukrihuka ta ce ni duk duniya ba wanda na kyama na tsana sai kai wala uhibbuka kuma bana kaunarka to in mace ta fada wa mijinta haka kaga ta nuna ba za ta iya tsaya da dokokin Allah subhanahu wataala ba to sai su ce cewa daga nan ya halitta ayi aini ayi khul'i khul'i shine ta bashi kudin sa ya sabu yarbu da ita ku kun fahimta wannan shine karatun da maza da yawa suka rasa da ta bata mai da rai kawai musamman irin matan suke auren kashin wuta kusan su suka fi yawa a wannan duniyar musamman garin nan natawa auren kashin wuta yayi yawa Allah ya sauke wallahi duk matar da take yin auren kashin wuta to ta san cewa tana cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala kuma ba ita ba shiga aljannar Allah kuma kai wanda kai da kai auren kashin wuta ka auri mace dan ka halitta ma wani to ka san cewa Allah ya tsine maka albarka idan ne kake ba kai ba rahmar Allah subhanahu wataala wannan sanar ta yawaita a cikin al'umma kuma rishin tsaye da haƙoƙin Allah nan shine mafi daga cikin abin da ke yawan kawo na sake-saken aure daga cikin abin da ke yawan kawo sake-saken aure da aka dinga zauna da alƙalai da kuma watan jagorin sarake su dinga baka labari cikin shari'a 100 da ake kawo su kashi 70 shari'ar aure ce wallahi da aka dinga zuwa gidan alƙali ka je ka tambaye alƙalin tawaye baka labari cikin shari'a 100 da ake zuwa gaban sa ayi shari'a 70 gaba da zancen aure ne kuma galiban matan suke yawan kai korafi maza a gun alƙalai kuma idan aka duba min jani sai ga sun fi kowa kuma laifi daga cikin abin da ke yawan kawo sake-sake suna da yawa amma mafi girman abin da ke yawan kawo shine adamul ikhtiyaru shariki munasib mutum ya zabu abokiyar zama da ta dace ba wallahi kai da kanka idan ka kalaka kaga ajin ka sani haka dai arama idan mutum ya ga wannan da ke masa yana ganewa wanda take shiga kanka ka gane wanda zai maka girma da an ka ganta ko baka dora kana ganta wannan hular ta yi ma girma haka ne kuma haka wa galiban daga cikin maza wasu naci gare su shi da tunda tana ne fara tana doguwa tana da manyan idanu da wanda ya kote shi ya zubutu sa kare kawai wannan kuma sai a zo a yi auren kuma sai ya ta wahala babu karatun addini babu karatun zamani ga ta nan kawai ta dai la ilaha illa hu wa la ilaha illa sai ta aiwa masa diya su zamanta su addabi mutane cikin al'umma ka gansu ga su na asharar mutane ita ba da tarbiyyar balata ta tarbiyyantar kullum yawo kamar bakal leda in adai ta su shi mata lahiya ina miya amfanin wannan haka su ma mata akwai adamu ikhtiyaru shariki almunasib ba sa ba wanda ya dace kasa yanzu galiban mata sun fi son mai dan masjidi yawa wanda in aka ce ya kawo baya jin kasa namijin yana son mace sakare ne bai da hankali wallahi lazim bai da tagara komai zai iya yi komai zai iya yi to sun fi son wanda yake da dan masjidi wanda ke da abu wanda za ta je ta huta ka lura da wani abu guda idan ka zo ka tambayar aure aka ce maka tana lakul mala aran baka da kodala ne wallahi in ka zo tambayar auren yayi aka ce maka lakul take tana boko kawai ba kanka an san baka da kodala ne ga yamin duk garin nan mai kudin nan mata take lakul duk su je su zauna babu ugo ba cika ratu to adamu ikhtiyaru shariki munasib na taimaka wajen kawo yawan saki matan ba sa zaɓar suka dace su kuma galiban namiji da kuɗi musamman matashi to akwai riri da wulaƙanci tattare da shi sai ga kin shigo gidan yau aka kayake kuma gobe zai samu budurwa ko ki haƙuri ko ki kaƙuri duka kai yau kika fita shi da kuɗin da zai je ya ɗauko wata shi kenan ko ba haka bane wallahi da za ku dinga tambayar matan masu kuɗaɗen musamman matasa za su gaya muku cewa wallahi haƙuri suke yi da su kuma gudu haƙurin ma ba don Allah wasu ba don Allah suke haƙurin ba eh tunanin ake kawai shi zai mutu a ci gado amma wulaƙanci kan suna shan shi wallahi wulaƙanci suna shan shi malam ba wanda ya san kima da darajar mace kamar talaka ba wanda san kima da darajar mace kamar kamar talaka. Kaje ka dubi tarihin sahabban Annabi Muhammad da suke kula da matansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da ana samun masu kuɗi da yawa suna kyautatawa matansu suna iya gurgurunsu, amma galiban abin da yayi wata cikin al'umma shine sun fi kowa walakanta da matan nasu. Wallahi akwai wanda akwai mai kuɗin da wanda a gidansa zai kawo budurwarsa a gidansa, kuma marasa ta gani kuma ba abin da cewa yau da kai ne talaka ko waye ka taga sunan wata mace a salullarka to an kan markici wallahi ila yau mu talaqahuma an kan markici, amma shi ba a ce masa komi saboda alhaji ne. To kaga rashin zaben aboki wanda ya dace daga cikin abun da ke kawo yau sakin aure. Abu na biyu rashin karatun addini, rashin sanin haƙin da ke kan wani. Saka galiban uwayenmu mata da mazaje ba su cika damuwa da a karantar da yariya addini ba, a karantar da ita Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai mata zamantakewar rayuwar aure da an ce an zo tambayar auren diyar mutum abinda yake tunani yanzu gado da waton da abinda ya shahi salon da table a manje da me yake da suna almuwar shikenan kawai tunaninsa da bayansa kawai wannan shine tunaninsa. Amma ya zancan karantarwa addini bai damu ba, wannan kaga kuskure ne. Ba a karanta da mata zamantakewar rayuwar aure, wannan na da karanci. A sa idan ta iya abinci, ta iya magana da miji, akwai mata yadda ake magana, hatta magana da namiji fawa, magana da miji ta sha bambaye da ake magana da wa ko kaine ko uba ko kuma mahaifiya. Shi magana da shi ta musamman ce, karatu ne mai zaman kansa wallahi. Kaje ka rubuce irin su Sudan zaka iske akwai makaranci ne na musamman yariya kafin aurenta da wata 6 zata register makaranta. Kaje saboda za a koya mata zamantakewa ba abin da ake ba aya ba hadisi zama aure za a koya miki. Eh kuma ai gwara ta iya zama auren nan galiban ta zo da hadisi mata san komai ba to wahala zaka baka gane hadisi baka gane su. To Allah ya samu wanye lafiya. Suka ce wannan watan magana ce ta abin da ya shafi masu hukunci. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله تو ميزه بيو بايا idan aka ji tsoron ba za a tsira hakkin Allah subhanahu wa ta'ala ba to shine sai a zo da marhala tayin khul'i ta ay khul'i khul'i shi muka ce shine huququl firqa baina zawjayn bi taradihima wa bi 'uwadin tadfa'u az-zawjatu li zawjiha abinda ake cewa khul'i shine abukuwar rabuwar aure tare da yardan kowane da tsakanin miji da mata ta hanyar musta bayar ba miji abinda ya bata kuma tare da yardarsa, wanda ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Ikrima ya kawo daga Abdullahi dan Abbas. Wata mata matar Thabit dan Qais ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya Rasulullah, Thabit dan Qais ba na kyamar dabi'unsa ko kuma addininsa sai dai ni kawai bai min bane naji bana son sa. Sai manzo Allah ce zaki mayar masa da gonarsa da ya baki a matsayin sadaki, tace kware da gaskiya Annabin Allah. Sai manzo Allah ce to bashi gonarsa, sai ta bashi gonarsa, sai da bai ce kai kuma rabu da ita. Kaga wannan khul'i kenan. Sannan kuma wasu sun yi sabani akan cewa shi khul'in nan saki ne ko kuma rabuwa ce, wannan mas'ala ce mai girma wanda idan mutum ya bincike zai gano haka. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, daga Allah subhanahu zai cewa fa in khiftum alla yuqima hudud Allah falajunaha karantu ayar arama
fa in khiftum alla yuqima hudud Allah falajunaha alayhima fi masalati tilka hudud
Allah ya ce fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fi maftadat bi, idan kuka ji tsoron ba za su tsaya da haƙoƙin Allah ba to Allah ya ce fala junaha alayhima ba alayhi akan su wa'annan mazajin fi maftadat bihi, a cikin abinda matar za ta bayar wa mijinta ya kasance a matsayin khul'i kenan ko sai ayi khul'i anan. Al-Imam Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala yace wannan ayar tana tabbatar da tana cewa jawazikin ayi khul'i a musulunci ta hanyar mastaba mijinta ba ta son shi, ta ji ba ta kaunarsa, kuma tana jin tsoron ta cutar da shi, to sai ta bashi kudin sa, yace wasu ziyada ba za ta yi kara masa, za ka iya samun bonus ko kun bayanta, tunda ba so tana ta baka har bonus ma, sannan kara maka wani abu, yace duk ba laihi. Sai dai wannan maganar malamai sun yi sabani a kanta, al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i da al-Imam Abu Hanifa suka ce ya dace akan mace ta fanshi kanta daga mijinta ta hanyar ta bashi kadan daga sadakin da ya bata ko kuma abin da yafi haka. Ma'ana idan ka kai mata sadaki jika 200 sai kuma ta nuna bata son ka, tana son karbu da ita, kai kuma baka da kudin da zaka je kai aure, kuma sun ci ya shar'anta yi ayi khuli ta mai domin kudin ka ko, to za ta yi mini maka 200 nan ko kuma ta kara maka 100, tace kai ni dai in dai har za ka rabu da ni to zan baka 250 ko 300, to Allah ya ce babu laihi akai. Sai ce ko kuma akalla min zali ko kuma ta rage bisa wannan, tace a'a ita 150 za ta bayar, kace na amince ba laihi. Haka ji al-Imam Malik ya faɗa, amma al-Imam al-Qurtubi sai ka zance na biyu wata ta'ifa yake cewa a su ba su yarda wannan ba, cewa a ƙara ba su yarda ba, wa'ansu suka ce za ta yi ƙarawa, su suka buga dalili da hadisin da Darul Qutni ne fitar hadisin Abi Sa'd al-Sayyid al-Khudri radiyallahu anhu yace kanat ukhti tahta rajul min al-Ansar, kaunata tana aure da ɗaya daga cikin mutanen Madina, ya aure ta sai ya bata gona a matsayin sadaki, sai kuma suka shiga cikin wani rikici da ta kai zuwa da kai ta kai su da rabuwar aure, har magana ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce da ita shin zaki mayar masa da gonarsa, ta ce eh annabin Allah zan mayar masa wa aziduhu kuma zan kara masa, ta ce zan mayar masa da gonarsa kuma zan kara masa, to sai annabi Allah ya ce mata ruddi alaihi hadiqatahu, mayar masa da gonarsa wa zidihi kuma ki kara masa. Zance na biyu shine zancen su wanda Ibn Jarih ya kawo cewa bi halitta ba a ƙari, shi ma hadisi ne wallahu ta'ala a'lam. To sai Allah ya ce wa tilka hududullah, wannan iyaka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, harakar abin da ya shafi ila'i da ruj'a da kuma at-talaq, duka wa'annan da khul'i, duka dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala, abin da ya shafi rin ayi ila'i da abin da ya shafi maidoma ce da abin da ya shafi saki da abin da ya shafi khul'i, Allah ce dokoki ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa su wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, da haka Allah ce fala ta'taduha, kada ku kuskura ku saba, kada ku kuce gona da iri, kada ku karkace daga abin da Allah ya dora ku akai, wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun, duk wanda ya ketar iyakar Allah subhanahu wa ta'ala, ma'anar ai duk wanda ya saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, abinda Allah ya dora masa, ya bi abinda son zuciyarsa take raya masa, to Allah ce fa ulaika humuz zalimuna, wa innan suni az-zalimai, da suka santance Allah subhanahu wa ta'ala ya musu azaba. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya kare mu, ina jin anan ya kamata mu kwana, abinda muka faɗa da zaman to gaskiya Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Akwai sanarwa guda biyu kamar haka. Sanarwa ta farin, in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai muna rai ranar Asabar wannan sami dikin 30 da watan Disamba da kuma 1 da watan Janvier, akwai daura seminar da 30 da daye sami di, akwai daura da za a fara ta seminar wanda muka shirya, wanda aka shirya wa matasa maza da mata, babban abun da aka mero a hankali wajen tsara sa shi ne inganta rayuwar matasa domin samun nagartacciyar al'umma. Wannan seminarkin za a yi shi ne a ranar Asabar da kuma ranar Lahadi, za a gabatar da wannan seminarkin Ekwal Kufantawa, tana nan fasara, yankin mutum ya zo hilin kokowa ya kalli yamma zai ga lakwal ko, to wannan lakwalkin nan za a gabatar da wannan karatutukan. An shirya maudu'ai masu ɗimbin fa'ida da kuma ɗimbin girma, wanda an tsara kuma azuzuka da ya kamata a ce an yi wa yara karatu a cikinsu, domin mu gaya wace irin gudunmuwa za mu kawo wa al'ummarmu, shi sa ka tsara wannan karatun. Wannan seminar kin zai gabata ne zai wakana in Allah yarda a ranaku guda biyu da karfe 9 na safe zawwa watan karfe 12 na rana sai dai ranar Lahadi za a huce zuwa 12 har zuwa karfe 2 na rana in Allah subhanahu wataala ya kaddara a kashin wannan tsarin akwai tikiti da ake shiga cikin wannan seminar kin akwai tikiti da ake shiga tike wanda ake mutun yake saya wanda ana sayar da shi a dala 100 katal domin shiga cikin wannan karatuka na tsawon kwana guda biyu Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon zuwa wani subhanahu wataala ya taimake mu baki daya sanar wata biyu kuma sanar wacce daga ɗan uwa wanda suke bibiyar karatu ta hanyar gidan radio wannan satin da wuce mun sa karatu a gidan radio rahama to suka nemi dan Allah da asa su addu'a musamman ma irin naga takardun suna da yawa amma dai na zaware suka fi yawa malam Jabir zaware suka ce asa su addu'a Allah ya kawo wazajin aure to Allah subhanahu wataala ya kawo wazajin aure ya Allah subhanahu wataala ya kawo musu wazaji na gari bi rahmatihi allati wasi'at kull shay haka kuma akwai samari su ma suka nemi a dinga sanya su cikin addu'a saboda wannan sanyin ho ya kai karu to Allah subhanahu wataala ya zabar musu da mata na gari bi rahmatihi allati wasi'at kull shay wallahi yanzu aure ba sai an ce mutun yana so ba ko ba a ce kana son aure ba ko baka fada ba an san kana so eh ko baka fada ba musamman irin wannan zamani na fitintinu da kuma uwayen yara sun kasa gane cewa diyan su aure suke so da kunnina ta bijin wanda ce wallahi da kudin da aka biya mata lakwal da su da aure aka yi mata da su wallahi da kunnina ji wannan to Allah subhanahu wataala ya datar da mu a ƙarshe kuma shine wannan karatun in Allah ya yarda gobe a ƙarfe 10 zuwa 11 na safi ana sanya shi a cikin radio rahma Allah subhanahu wataala ya taimake mu baki daya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.